kuma allurar rigakafi tun daga kan polio za mu san cewa ba magani bace ba magani bace cuta ce ina jin kafin zo ta kila yayi bayani ne da ake kowannan su wanda aka fara yi ta sanar da asuka mutum allura wanda ake da matacciyar guba ni ba na sa ce wai maganin wai maganin allurar rigakafi gubar mun polio dan shi ne gaskiya lamarin guba ce virus kwayar cuta mai rai wadda aka lallasa ta attenuated ita ce ake saka ma yaran mu ko kuma mun jira mu ta wasu da Arabia dan arena mu dattijo muna tare da shi dan shekara 90 an bude bakin shi ana daga mishi ba polio saboda rai mu wayo
ya hai shekara 90 ba
abin wannan shekara 90 ba abin da yasa suke wannan ba wai mutanen bane su mutanen Saudi Arabia gwamnatin Saudi Arabia a hannun America take John Packin a cikin littafin shi The Confession of an Economic Hitman yayi bayani cikin babu biyu yadda suka shirya mallake Saudi Arabia da ma yadda suka taimaka ma Osama bin Laden ya zama musu karfin kafa dan idan kana yaki da abokin gabanka ko wani abokin gaba dan ka ne wanda zai taimaka maka zaka ce ba za ka karbi taimakon shi bane to abin da suka yi ma wane ne yayi training al-Qaeda America waye ya biya kudin Saudi Arabia shi yasa suka san America suka san sharrinta yanzu kuma suka zama in ga muku a lokacin da Reagan shugaban kasa kagoyi yake shugaba mutanen Afghanistan da ake kiransu ɗaliban yanzu ko Al-Qaeda lokacin ana kiransu Afghan Mujahidin sun kai ziyara White House fari ko bakin gida na America inda ake shirya bakar bakin shiri ga duniya Reagan abin da yake ce musu kuma mutanen nan mutane ne masu muhimmanci muhimmancin su ya kai ga iyayenmu da suka kafa America irin su Abraham Lincoln irin su George Washington a wannan lokaci to su ne waɗannan yanzu suka zama shedanu ko suka zama shedanu ko dodanni a wajen su ga duk wanda ke goyon bayan su ban da yanci in goyon bayan wani sai kenan zama Al-Qaeda to sai Al-Qaeda su ba mutane bane ba su da ra'ayi ne amma sai aka cinna musulmi a kansu musulmi da kan za su kaba su kama dan al-Qaeda sai ai yana wani nuna wani bajinta ne ya kama dan al-Qaeda duk shirin waɗannan mutanen ne kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa karkashin globalization ne al-aulama wani malami ya rubuta sai kwanan kwanan na samu littafin al-aulama ru'ya islamiyya kowane fanni da suka shiga su mallake duniya sai abin da suka ce an shi ne kawai ta kai shi ai al-aulama ne to saboda haka waɗannan abubuwa da suke yi abubuwa ne waɗanda suke na mallakar duniya Saudi Arabia akwai wani rubutu kila waɗansu abubuwa da nake faɗa ba su da alaƙa da wannan amma dai kila za su yi amfani Aisha Umar Yusuf matar Kabiru Yusuf shugaban jaridar Trust ita ma marubuciyar gaske ce mace ce ƴan uwa ƴar uwa mai kishi musulunci dan har wata jarida suka kafa Muslim World View yawa to ni na dade ban san abin da suke ciki ba zan bincika dan akwai wasu ƴan uwa mata nan ƴan matan ƴan uwan mu da sauransu da matan mu suna shiga ciki to amma naga abin ya sanyi to ita mun sha magana da ita tace wallahi waɗansu musulmi ma sukan ta suke wai su munnan da suka sa Muslim World View me yasa za su sa Muslim World View kawai sunan saboda lalacewa to ita ta rubuta lokacin da sarkin Saudi Arabia Abdullah ne yanzu da ya zama sarki bajan da China wali al-ahad misalin da babu shi a musulunci idan kawo shi aka yi to ta rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarki Abdullah an open letter to King Abdullah a ciki tana jawo hankalinsa ta ce don Allah da annabi ku yanzu magana addini kar ku nemi faranta ma America dan duk abin da kuka yi ku yan abin nan ku yan ta'adda ne hatta wannan ƙaryar da aka kitsa ta September 11 duk yawancin waɗanda aka tuhuma a yan Saudi Arabia ne kuma suna nan da ransu kamar yanda mai littafin Stranger Than Fiction yake faɗa har da hotunansa ya kawo suna nan da rai amma an ce sun saci jirgi sun karo da shi duk sun mutu kuma sun mutu da wuri daily mail an take shi wannan wani babu ne kuma da mun bar shi to ta rubuta a ciki take cewa mun ji an ce ana so ko an cire ayoyin jihadi a cikin manhajar karatu na Saudi Arabia har ma mun ji an ce duk makarantun allo ana so a rurrufe su don anan ne ake kyankyashe ƴan ta'adda muna fata ba da gaske ba ne to baya shekara uku baya ina jin da na je Saudi Arabia a Makka ƴaƴan ƴan Makkan ne muke hira da su suka ce gwamnan Makka ya kulle ya sa an rufe makarantun allo wajen guda 400
wannan gaskiya ne ko shakka ba
yawwa sai na tuna kawai da abin da Aisha ta faɗa
wannan gaskiya ne
to saboda haka har ma sun yi rikici da ministan ilimi ciwon zuciya ya kama shi ya mutu dama yana da hauhawa jini ya rasu yan ƙasa na ta tsinye mishi a goye dan ba kai safi kwamfutar filiya Saudi Arabia ka soki shugaba ba duk illarsa da irin shakkiyancin shi to ya saba manhaji kuma wai wasu sun ce mun ɗaya daga cikin dalilan da ya bada shine duk masu koyar da karatun allon nan anan ba wai balarabe dan Saudi Arabia sai guda 16 wai sharadin kuma sake bude su shine sai an samu dan Saudi Arabia balarabe
malam waɗannan
wannan farkon su wallahi da gaskiya ne akwai aboki na Fauzi Muallim kasani iyayen shi ɗan daura ne ai rufe makarantar shi wanda na sha halartar makarantar ya haddata da ƴaƴan musulmi da yawa kuma wannan shine sharadin da ake sakamakon rashin cika wannan sharadin yanzu makarantar Fauzi ta mutu
to saboda haka ba mamaki dan an ji ana polio shi ya sani amfanin shi ga babban ne ban san ko yana da amfani ga babban mutum ba nan dai to amma amfanin shi a yaki tunaninka kaje ka sauka Jidda ka ga Larabawa a Saudi Arabia dukkanin su 100% musulmi ne kana ganin ma cewa musuluncin ka bai cika ba sai kaje Saudi Arabia ka yi aikin hajji duk duniya ba ne za ka je ka yi aikin hajji kun amince suna da gaggan malamai haka tawawi suke badawa ba ni wasu su bari a yi abin da ba daidai ba ana ɗiga maka to ashe koliyan nan ma da ake ce mana ba daidai ba ne ka saba mu shari'a musulunci ashe wancan banza ne dan ba haka ba a Saudi Arabia za a bari yayi to bari je in bada dana me zai hana in bada dana to yana ɗaya daga cikin dalilai shine ake ma manyan mutane dan ba haka ba ni koliyan yanzu ma an ta kashe ni ta makara ta wajen sawa mutane cututtuka da za su kashe su don su ragu to saboda haka maganar Robert McNamara nan nake so in kawo alaƙar allurar rigakafi ko ba polio ba ce da kashe mutane shi Robert McNamara nan na yi na riga na bayanin waye to ko yanzu in ka je internet ban san manamanta address ne amma in ka sa Robert McNamara Draconian Major to za a wannan magana za ta fito inda yake cewa ina jin Draconian shine abu na ke kasa zuciya da rashin tausayi Draconian Major wasu matakai na rashin tausayi dole ne mu ɗauke su saboda mu rage yawan jama'a nan domin rage yawan jama'a ga alama ko mai yuwa ne dai wato ba a yin abin da ya kamata saboda haka muna bukatar samu hanyoyin da zamu rage yawan mutane ko mu kare yawan mutuwa yawan mutuwa abin da yake fada kenan we must increase the mortality rate dole a kara yawan masu mutuwa musamman yara yara yace haitaya hanyar sa musu yunwa da cututtuka yunwa da cututtuka akwai wani likita Dr. Kalakirunos na jin mutumin Australia ne ya fi shekara 40 yana ma kungiyar lafiya ta duniya aiki World Health Organization the Save the Children Fund ita ma wata kungiya ce an yi dogon interview da shi a ƙarshe abu na ƙarshe da aka tambaye shi aka ce yanzu menene abu na ƙarshe da zai faɗa game da waɗannan lamura game da irin waɗannan kungiyoyi bayan ya faɗi sharrin allurar rigakafi likita ne kuma ya fi shekara 40 yana ma wannan kungiyoyin ba aiki sai da aka koda shi ma aka faɗi irin matsayin shi da irin ƙwarewarsa shine sai ce to ni abu na ƙarshe da zan faɗa shine waɗannan kungiyoyi irin su World Health Organization ka'idar su wanda ba a rubuce ba unofficial policy shine genocide kisan kare dangi yace a zahiri suna nuna suna taimakon yara amma wallahi kashi yace ni a nan kasar ne likita ne da sauran ma'aikatan lafiya ba mu san abin da suke shirya ba kila sai irin su Robert McNamara kenan amma ni abin da na fahimta duk abin da suke bai wuce kisan karba da kisan kare dangi yace idan kana son ka gane abin da nake faɗa ka ga irin shirin da allurar rigakafi ta yi kar ka zo Australia kar ka tafi New Zealand don kasashen turai ne ka tafi Afirka kai kallo wallahi in ka zo Afirka kan za ka ga yanda illa allurar rigakafi musamman in ka je Zayar da sauransu Zayar Congo kenan duk duniya ba na son arzikin su na ma'adanai amma an ka je suna cikin wanda suka fi kowa talauci a duniya ina da wani dan uwana da soja da ya tafi kwanan nan yace in ka gansu abin tausayi da dauda da cuta da yunwa yara na bin ka suna maka haka amma kaga turawa a can cikin daji suna ta hako gwal da sauransu da su damu ba abin da ba su da shi na tattalin arziki wanda zai ba da ci gaban duniya babu ba wanda ba su da shi to shi yasa suna cikin farkon da aka kai musu HIV virus kamar yadda na yi bayani William Douglas Dr. William Douglas ya faɗi yadda aka haɗo aka fara aka kago HIV kamar kuma yadda London Times jaridar Ingila ce ta ranar 11 ga watan Mayu 1987 suka kawo bayani irin da kusan mutane miliyan 900 da wani abu wato kusan biliyan aka yi ma allurar rigakafi da wannan gurbataccen maganin da aka gurbata shi da HIV virus to saboda haka allurar rigakafi na da alaka da maganar kai da yawan jama'a bayan wannan shi kanshi ita kanta allurar polio ba abin da take illa haddasa ciwon polio akwai wani marubuci ba America Miller MZ ko ya yi wani littafi vaccines are they really safe and effective alluran rigakafi shin gaskiya ba su da hadari sannan kuma suna da wani tasiri wato wajen hana wato cuta to sunan littafin kenan to a ciki akwai inda yake cewa shi kuma wannan ƙwararre ne wajen fannin ya karanci fannin virology menene virology da Hausa
kinge abinan na
kwayoyin cututtuka ya kware a karatun fannin kwayoyin cututtuka virologist yawa
yawa
gashi to to yana da littafi kato
ina nan akan website
okay akwai wannan wannan littafin ko
yawa
to shikenan
wanda ake fadi suna
mu mudakala kada dukan wannan littafin da wannan references din gaba daya suna nan akan thinktwice.com dukan su thinktwice.com dukan su suna nan kowa zai iya copy su kwana
to daga cikin wanda yake fada shine vaccine din nan vaccine abu ne wanda yake ko oral polio vaccine ya faɗi shekaru wata shekaru wani wata shekaru akwai shekarar da yake bayanin cewa kila kai zaka iya tuna shekarun ko na tun H1 abu ne tun 71 abu tun daga lokacin yake duk wani ciwon polio da ya kama wani a America ba wani abu ya haddasa shi ba sai wannan allura 78 har zuwa yau ko da ke sun daina yi amma ba sun daina yi bane saboda allurar rigakafi ta kashe cututtuka kamar yadda Dr. Eleonore McKibben take fada ta ce ta kawo statistics lissafi na kasashen turai har America din na cututtuka har da polio a ciki lokacin da aka tilasta mutane a yi irin karuwar da abin yake da karuwar mace-mace da aka mutane suka dinga tashi tsaye suka dinga yakar abin abin sai ya dinga raguwa har aka zama ba cutar ta ce to saboda haka ba allurar rigakafi ba ce abu biyu shi ya kashe cututtuka irin su agana da sauransu ko yan rani da sauransu polio din abu biyu a kasashen turai yake ya kashe cututtuka ba allurar rigakafi ba kyakkyawan da tsaftataccen muhalli da kyakkyawan abinci don ma'anar garkuwar jiki ba abin da ke karya irin yunwa shi yasa ne masu cewa idan aka samu yaro oral polio vaccine kamar yadda ya bayani guba ce mai rai da aka lallasa ta wayan ta shiga jiki sai kwayoyin halitta da suke kare jiki su zo su yake ta to dama tana da rauni sai su gama da ita idan mai karfin ta zo sun gane yadda take wai shikenan sai su yake ta ba magani bane to ni tabbai da nake masu goyon ba abu nan kan ce musu to jikin da yunwa ta raunana ya zai yi yaki da koda guba wadda take mai rauni ce saboda haka babu mamaki da ake zuba ma yaran mu ruwan gubar a polio kuma ya kama su ciwon ya kama su wannan tabbataccen abu ne a farfesar kaita a wani wata makalar shi ko kasida da ya gabatar a kuru a Jos NIPS a shekara ta 2003 lokacin da aka ake likicin wannan abu ya fara zafi yanzu an cin galba da mutane an lallasa su sun yi shiru yanzu ko ake yin tsayar to yayi da inda yayi wata makala da sunan why polio vaccine should be suspended abinda zai sa lalle a dakatar da yin allurar polio to ya kawo wata jarida ta wata cibiyar kula da lafiya ta America Center for Disease Control and Prevention wadda a ranar 1 ga wata sunan jaridar tasu Polio News to ya kawo inda suka tabbatar da cewa a ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2000 cewa bai kamata a ci gaba da kasadar karbar allurar polio ba ta oral polio vaccine domin tana haddasa ciwon polio shi yasa aka daina yi a America ba wani dalili ba ƙarya ne wai dan wai a ce wai dan an kauda cutar ne to abubuwan da suka faru a Nigeria sun tabbatar da wannan magana akwai jaridar leadership the leadership ta ranar 8 ga watan 10 shekara ta 2007 a shafi na farko sun kawo bayanin yara 69 da suka samu shanyewar inna bayan an ba su wannan gubar ta polio har aka yi hira da wani likita yana aiki a wannan cibiyar Center for Disease Control and Prevention yake cewa ai ga abin da yake cewa da turanci the vaccine is the most effective tool we have against the virus but it is like fighting fire with fire wannan allura ko shiri na wannan rigakafi na polio shine mafi tasirin hanyar da muke da ita ko wani abu da muke da shi na yaki da wannan cuta, amma ku sani yin amfani da shi daidai yake da zaka kashe wuta ka je ka kashe wuta da wuta. Yanzu da Allah a hankalce an ce ga gobara nan sai ka kashe bakin wuta a duk wanda yanka mamaki ka zai yi zaka kai dauki da taimako wajen kashe wuta sai ka dauki wuta ka kai wuta a wurin. To da kan shi likitan CDC abin da yake faɗa kenan. Wannan ya nuna mana gaskiyar binciken da suka tabbatar da duk kuma cewa wanda ya ce ƙarya ne ya zo ya faɗi cewa ƙarya ne, ya faɗi wani mai bincike wanda ake iya aiki da maganarsa na Allah da Annabi mai so ko ba mun tsoron Allah bane ko cikin kafiran da ya ga hanyar kimiyya ya tabbatar da cewa ba haka bane. Shaida ta biyu a cikin wata jarida ta Daily Trust ta ranar 17 ga watan 8 shekara ta 2009 shi kuma an samu yara 124 sun samu shanyewar illa bayan an ba su wannan guba da ake digawa a baki ta polio. To wannan shaida ne a Najeriya ne kuma jaridun Najeriya suka buga kuma ba wanda ya kalubalance su, saboda haka ni na yarda da gaskiyar su 100%. Dan yanda suke yaki da masu yaki da polio din nan idan da suna da wata hujja da sun tashi tsaye sun kare, amma ba ka iya kare abin da ba zai karu ba. To ina jin waɗannan guda biyun nan ma sun isa su ba mu shaida. Sannan kuma akwai wasu majaridu, akwai wata yarinya ina iya tunawa da aka dinga abin na Daily Trust, you know, Weekly Trust, ta samu shanyewar inna bayan an bata wannan gurbataccen guba ta polio. Iyayenta suka tafi wajen masu yaki da polio don a taimaka mu, suka ce su ba wannan taimakon suke ba, taimakon rigakafi suke ba taimakon an kama cutar ba. Bayan ko polio ne ya haddasa mata wannan, an tabbatar ina jin duk shekarun baya an samu wannan. To ban san ko anan gabar in tsaya ko kuma in yi bayanin, amma ina jin a gurguje ya kamata in bayanin binciken da aka yi ya tabbatar da illar waɗannan abubuwa a nan Najeriya, ko kuma daga nan Najeriya aka fita ƙasar waje aka je aka yi. To akwai bincike kamar kashi uku a rubuce, shi farfesa na da su, nima na da su, wani ma ɗaya ma guda biyu wajen shi na samu kai dukansu ma ɗin. Na farko bari ɗan kawo ɗan tarihi, akwai ɗan uwa zan faɗi su ba su a faɗi sunansu wani lokaci idan an riga an ɗan ba su guba sun kaci. Ya za ka ba su? To shi kenan dai a ba su. Akwai bincike da aka fara yi na farko da na sani a nan Kaduna a shekara ta 2003, shi wannan wani likita ɗan uwa a cikin masallacin Kwango mukan yi sallah da shi, yana nan teaching hospital. Ina bayani muna darasi haka yana ɗan jin wannan ba ma ya zama yana ganin kawai shi ra'ayi ne na gidadawan malamai wanda ba su da wata hujja watakila, kila shi bai damu ya binciken wannan lamarin ba. Sai wannan abubuwa suka yi kamari, gwamnati ta rasa yadda za ta bullowa, sai ta ce a zo a je a bincike mana ɗin da ake so da shi da wani ɗan uwa wanda su suke tare, shi ma farfesa ne yanzu, da wani ɗan uwa wanda makwabcina ne farfesa ne a chemical pathology, yanzu ma ba su chancellor ne a wata jami'a, da permanent secretary na ma'aikatar lafiya a nan Kaduna a wannan lokacin, shi ma da nan teaching hospital yake aiki. suka tafi gwamnati ta tura su gwamnatin Kaduna suka tafi Kano Aminu Kano Teaching Hospital suka zo nan Abu Teaching Hospital Zaria suka je Abu Teaching Hospital Kaduna a dakunan binciken su suka bincike rannan shi wannan bawan Allah sai ya jira ne aka gama sallar isha sai ya ni gefe da malam ai naje na kasa bacci nace me ya faru shi kaji kaji ni ban ba wannan ma san ana bincike akai to sai nace mishi kaga irin abubuwan da muka gano a ciki na hana haihuwa na binciken da muka yi nace ya kai na depo provera yace ai yafa ita depo provera allura ce da ake wa mata wata uku uku saboda kada su haihu wanda ana a 1975 Upjohn company suka fara yin ta a America suka nemi hukumar abinci da magunguna da yake muna kwaikwayon America ne United States Food and Drug Administration muna muna da Nigerian Food and Drug Administration NAFDAC to kamar irin sai idan kai wani abinci ko na gungun ko me ko magunguna sai ta baka izini dan za a sai an gwada amma na Nigeria ku shiru kawai ka kuce komai ba wai maganan gwaji bane yawa maganan biya ne to saboda haka suka nemi wannan hukuma ta America ta ba su damar a ci gaba da sayar da magunguna aka ki saboda mai saboda an gano yana sa kansa na mahaifa yana sa kansa na nono yana haddasa rashin haihuwa na dindindin permanent infertility akan wannan aka hana ma yin wannan allura a America amma yanzu haka ana yin ta domin wannan company suna da reshe a Belgium gwamnatin America na ba da kuɗi ta hanyar kungiyar ta wannan algunguma USAID ana kawo mana nan kasar yanzu in ka je da matarka Dirmi Clinic za a yi maka kyauta kyauta to ga illar da ke ciki shi kuma wannan likita ya ce mun ai abinda suka gano ya fi wancan ma za mu je mu kai sakamako zan ga maka yadda aka yi ya dawo da suka dawo ya kawo mun ko bayani ya ce ai an kira NPI National Program of Immunization sun zo an yi ta darga aka nemi aka yi ta yi da abinda za a ba su su shiru suka ce a aka ce to ba za a karbi wannan sakamakon ba domin duk dakunan binciken da suka je suka gurbatattu ne sai a sake bincike sai dai a sake bincike yace to za mu je mu sake bincike to wannan sake binciken da suka sake ina da report din wanda aka mika ma ministan lafiya a wannan lokacin a November shekara ta 2003 kuma da aka yi wannan binciken akwai observers guda uku daga kungiyar lafiya ta duniya akwai facilitators ban san da fassara su ba da Hausa su ma guda uku daga NPI din wannan hukumar yin allurar rigakafi ta kasa lokacin Dr. Awasuke ko daliban ku ce ma nake ji ita ce director general
senior
ku ce ko Awashika okay yar gidan Okotiobo ministan kudi na farko na Nigeria to ita ce suka je suka sake bincike a dakunan bincike biyar hadda na National Hospital na Abuja hadda na NAFDAC suka sake gano wannan gurbata su ma a cikin nasu bincike amma an danne wannan maganan bincike din to wannan na farko kenan na biyu akwai binciken da duk zan gama da na gwamnati tuku akwai wanda aka kima bayyana mana binciken balle mutum ya gani dan jarida ma an je wanda aka yi tafiya da shi aka yi binciken an hana su aka tafi South Africa da Professor Shehu Shehu wane ne Shehu Umar ko ko Umar Shehu shi dama ma'aikacin su ne to aka tafi da shi maimakon a dauki waɗansu aka dauko wani daga kudu su professors guda biyu suka tafi suka yi binciken nan da dan jaridan trust guda daya aka ce masa in aka sun dawo da sakamako daya aka ce za a koda daya amma duk lokacin da za a bude ai bayani za a kira shi dan jarida yaji shuru shuru yaji shuru shine sai ne ni ce wato da Allah ko ba za a bude shi dai a bashi kofi mana aka ce wannan takarda ce presidential and ministerial document wannan takarda ta shugaban kasa ce da minista ba a bashi a duk ba a wannan jaridar naman ta ranar da aka buga wannan ta weekly trust ina ne da ita kuma kana da ita nake ji to wannan kenan sannan akwai binciken da ta hanyar shi na samu report din NABDAC sun tura mutanen su uku South Africa da India sun je sun bincike su ma duk gurbatar da ake magana dai na wato kwayoyin da suke kwayoyin magungunan da suke makawai kwayoyin halitta ma kwayoyin halitta na haihuwa illa an samu su a ciki yana da shi tun wajen shi na samu to uku biyu kenan to sai na uku a wannan shekarar da Jama'at Nasr al-Islam da yake abin ya shafi musulmi ko su ake ganin su ne cikas cikin musulmi da Roman Catholic su ne masu kin maganan haikai da iyali su dama protestant da sauransu bayan turawa ne Jama'at Nasr al-Islam ce wani dan kwamiti ina jin da farko bai so su gayyace shi ba ma to aka yi magana dai saka da sauransu suka gayyace shi da kuma malaminsa Professor Abdullahi Mustafa Vice Chancellor na yanzu tunda duk kwarewa fannin su guda to aka gayyace mutane har da wanda ya musu bincike wanda ba fannin shi bane ko shi suke tayatawa su majalisar World Health Organization kungiyar lafiya ta duniya aka zo aka kira mitin ni ma sun gayyace ni ko da kini ba kwararre bane ko saboda siyasar da ciki da nake abin nan a nan na sani muka ce to ya kamata Jama'at Nasr al-Islam ta yi magana ta ce mu gwamnati ta dakatar da wannan abu sai mun tabbatar da ingancinsa sai an tabbatar da ingancin suka ce ba za su iya ba za su yi wannan ba sai dai kawai a samu wanda za su je su binciken abinda aka gano a mutane bayani shine da shi ya tafi India bayan ya kwakwashi samples daga jihohi ma da dama Professor Abdullahi Mustafa ma ya tafi Ingila suka rubuta rahoto daya joint report suka sa hannu su ma sun gano gurbata ba wai kawai shi a nashi ba na ma kwayoyin haihuwa illa ba hatta da wasu kwayoyin da wato cuta da suke sa cancer a cikin waɗanda ya diba ne don kaman kafin in zo kila ya muku bayanin wannan yiwuwar cewa a samu gurbata na abin da suke sa ciwon cancer a cikin wannan abu yawwa to aka zo za a karanta bayani ni dai na san tunda ni ba kwararre bane ba kira ni ba kamar yadda aka kira ni da farko aka zo kuma na san da aka zo aka yi bayani an kira MPI to a nan ne aka ce ba a yadda da wannan sakamako ba ba a karɓe shi ba amma ba a faɗi abin da yake ba daidai ba a ciki ka'idar bincike ma ta kungiyar lafiya ta duniya suka yi amfani da ita ko? Amma duk da haka aka ce ba a yadda da ita ba amma ba dalili to yanzu a je a samu tabbas verification a tafi India har Indonesia ma ana jin ko sun leka ne suka yi dan yawon shan iskansu suka dawo aka zaɓi ba a tafi da su ba su da suka yi binciken nan sai aka zaɓi ƙwararru cikin sarakunan gargajiya ƙwararrun masana sarakunan gargajiya suka tafi sarkin musulmi na dawowa a jaridar trust nina da ita adubatorial ya buga ɓaro-ɓaro yana gode ma Obasanjo da ya ba su damar suka je suka yi wannan bincike suka tabbatar da ingancin wannan al'amari ba wani abu a ciki to wannan abin da ya faru ga wannan binciken kenan har yau abin da suka yi kenan saboda haka cin amana da yake cikin wannan al'amari cin amana to kuma akwai labaru biyu da zan ga muku wanda yake nuna ba wai an san babu illa bane a cikin wannan America haka ke take so ayi haka za a yi labarin guda biyu shine akwai wani tsohon gwamna yake mun magana magana da shi a Abuja yake cewa ya san shekaru member din mu ne ko je mun yi meeting da su a National Islamic Center din da Allah ayi mashi shekaru magana ya ce kada a polio din nan ya fito ya dage ni ne yayin da ni a jina ta mana ba inda Obasanjo ya je gabatar da wannan polio sai wannan jiha na ma zai faɗe ta to dan da farko sai ka muka je muka mishi bayani har ya da sai muka ji kawai shine mu gwamnati ka ji za shi a gabatar da wannan abu dukkan kalmar ya tashi Allah ya bani dama na same shi a wani kon a wani taro ya kawo magana ba ni na kawo ta ba da ne mishi gatso-gatso ya ce ka mishi takardu na kawo mishi yana karantawa ya kira matar shi ya ce to ba maganan polio a gabana wani sarakunan gargajiya suna tambayan shi yadda za a yi game da polio ku ce musu ba a yi ya za mu gaya mutanen ku ce ba a yi in an ga gaskiya ko an yi kuskure a karɓe ta nan nake ƙara girmama shi to shi ne yake ce mun ba shekaru shawara ya yi ta ƙarƙashin ƙasa yadda muke yi domin ni Obasanjo baka da baka ya gaya min ya ce America ta ce za ta sa ma Nigeria takunkumi idan Kano ba ta yarda aka yi polio ba
haka ne kwarai da gaske
to sai kuma lokacin da na gabatar da takarda akan child rights act na Kano ne maganan section 13 din nan ko kashi na 13 da ke maganar yin allura ta tilasta mutane su yi ma 'ya'yansu allura to wata laboratory scientist kwararriya ce na game da kwararru ko kwararriya masanin kimiyya mai ilimin kimiyya game da dakunan bincike ni ba san yanda fannin yake ba shi ya sani amma scientist ce laboratory scientist haka ta gabatar da kanta ta ce tana son ta ƙarin bayani ta ce wannan tafiya neman ƙarin bayani da aka yi game da allurar polio a Kano da abokin aikin ta aka tafi ko da yake ita ba a tafi da ita ba amma tun da ya tafi duk abin da ya faru sai mu gwamnati ya gaya mata kuma ya tabbatar mata duk gurbatar da ake magana akwai a ciki amma abin mamaki suna sauka a Abuja sai aka yi gaba da su kawai kai tsaye zuwa fada shugaban kasa a nan aka ja kunnen su kar wanda ya ce an gano wani abu wallahi matan nan bayanin da take nan kuma aka shiru a cikin seminar inda muka yi a Bayero University a boardroom na faculty of law to waɗannan abubuwa guda biyu ne sun sa jikina ya sanyi saboda haka da gangan ake abubuwan nan hatta likitocin da ke dagewa a yi wannan wasu da dakikancin likitoci waɗansu likitoci kasan da likitoci da lauyoyi ba da kika mutane irin su da lauyoyi da likitoci wani na shafi a musu anan na kan faɗa musu ki dafumai sai abinda kawai aka yi setin tunanin su da yawan su
in ka
saita su nan baka raba su da wannan sun rike ko za su mutu a wurin to saboda haka amma akwai likitoci masu yancin tunani wallahi na da yar uwar da ba ta ma yayanta likita ce ina da waɗansu takardu na bayanin sharrin allurar polio nan likita ne ya bani waɗansu sun shi ma bai yarda da waɗannan abubuwa ba to amma mafi yawancin su wallahi su akwai wata likita yara na ba su da lafiya ai wata yarinya cikin yara na sai aka kai ta kai kun mutu allurar rigakafi to ita wani na sasun ba a yi ba sai ita ma ta yarda dai akwai illa a ciki to dan a zauna lafiya kada sai ana jayayya tace eh tace haba shi yasa abin yazo da sauki ni kuma da ba ai ba sai tace wannan kamun cuta kuma da yashi yasa ai kan kuma kama kame ne kawai kaman da shi wannan professor yake faɗa kama kame ne kawai to kama kaman su ne abin da kai bincike ka gano to saboda haka ƴan uwa wallahi wannan abin yana da hadari kwarai ni shi yasa ni nake ce mishi dole ya zauna ya rubutu a littafi ni ma dan abin da na sani shi ne da turanci ne da Hausa tun da mafi yawancin wanda ake so a kashe din nan ma ba su iya karanta turanci to ni shi kanshi kai da iyalin nan abin da yasa ma har na shiga na ta bincike har ne karo da kuma wannan ta sama shi ne cewa a 1991 ina karanta jaridar New Nigeria sai na karanta wata makala da aka dauko daga wata jarida ya karama ta America ta wannan kungiya da ake kira Information Project for Africa wanda ita Elizabeth da na fara muku bayani ita ce shugaba ita su suka kafa ta to abinda ke cikin abinda na karanta daban da abinda yake abin nan ra'asul mawdu' wato title din maganar kai da iyali da kudaden da ake turowa America da kungiyoyi aka dan yi bayani a shafi daya ko shafi biyu akan Nigeria wanda kuma san daga America suka rubuto sai aka sa mishi Quran according to Judge Bush sai abin da ban mamaki ne to sai na karanta wannan abin gani Quran according to Judge Bush to sai naga abin da ke ciki daban abin da ke wannan daban kila abin da yasa suka yi wannan title din ana so a jawo hankalin musulmi ne a nuna musu Qur'ani ya dada wannan bayan su Judge Bush ko isin manufar su ake so a cimma watakila ni fasara da nan kenan to daga nan sai na fara ganin illar wannan al'amari to su wannan ungiyar sai na rubuta musu sai ita wannan matar musika ta je wajen ta to shine akwai takardu da yawan gaske da ta asumin da su gaskiya har da littafai to saboda haka wato asalin da na fara wannan bincike ke so shi yasa da karshe sai na shiga ran rubuta littafi sai na rubuta littafin da ma san da shi ba ni ban san yadda zan mutane a Kano aka buga ba su da sha'awa mata da maza kila mata sai labarin tatsuniyoyin soyayya irin na India da za a zo a fassara har yanzu na san wani katon bookshop kanti a Kano duk ba komai sai irin wannan littafin da tsofaffi da waye wasu sun gama karanta su da kawai su dawo da shi su dan sayar da wani abu wasu kuma su zo su sayi irin wannan tsofaffin su sayi wani sababbin akwai na aroma a zo a biya na haya kai da sauransu to sai dai irin su ni sai na rubuta kayyade iyali ko tsara iyali hadarinsa da matsayinsa a musulunci wanda daga takardun da ta bani na dan tsakuro wasu abubuwa na rubuta da Hausa na yi babi takwas har da maganan yadda musulunci tsarin da ya na magance talauci to mun su akan talauci suke dogara idan muka yi yawa za mu kasa ci da iyalinmu za a kasa ba su ilimi ingantacce ilimin boko gaske ne waye ya rugu da kasar nan yake janta zuwa ga halaka ba masu ilimin boko bane da ba addini a ciki to amma wai in baka ba ɗanka ilimi na musulunci ba ba ruwan kowa mun danka bai iya fatiha ba ba komai amma bai iya turanci ba abinda zai baka takaici da haushi ka rasa ma yadda zaka yi tunani idan kiristoci suka kafa makaranta za a ga mutanen musulmi kai yayan su yanzu haka misalin da zan bada a cikin Congo akwai makaranta a cikin coci ma take amma akwai mutanen musulmi da suka kai yayan su wai za su iya turanci turancin banza dofi sai mutum ya yi wannan makaranta zai turanci waɗansu da wani gudun da kamar ni ba mu firamare ba kuma haya musulun ne to sai da haka wani mai wani ingantaccen ilimi kuma turancin ne dai na banza kila dai ba ni zai ajiye mun nan tan kaho da shi ba su tunanin Allah ba su tunanin nasu kokarin na kansu ka dauki dinka ka kaje ka kashi sadaka soci ka mishi sadaka da aki da shi saboda kai na cikin irin waɗannan abubuwa na lalacewar mu a ƙarshe abin da nake cewa wallahi duk irin matsalar mu babbar matsalar mu shine gaba ɗayan akhlaqin mun dauke su mun matsayi da su akhlaqin nan mu da muke renawa ko da mu san su ba su ne mu ne su canki magana sama a hadisi mai ce إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما عادات قصر دعونا عبد وسعك أي قولي سيلي أتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق مو مزيدة سو مو مزيدة كم من إدارة يوم شو سأتي كشم كم أبن رأي با أبن رأي تسمو دهكا ألا يمن بيوا ألا يمن نيمة a duk mutanen da Allah ya musu ni'ima Allah baya canja musu da ni'ima da ni'ima da ni'ima larabci ne ni'ima da ni'ima kishiyoyin juna ne to bayan da Allah ya mutane ni'ima yazo ya canja musu da ni'ima sai su suka canja suka lalace zalika anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma anfusihim Allah ba ya canja ni'imar mutane kawai da ita ya kawo musu ni'ima sun canja kawunan su sun lalace wannan ba wani abu ne sai wannan akhlaq din ake magana haka kuma muna cikin wannan hali ba abin da zai canja sai mun canja wannan abu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan kaida ce ta Allah ko mu suwaye ba mu isa Allah ya canja ba walan tajida li sunnatillahi tabdila ولم تجد لسنة الله تحويلا كافرين أبو كنجا بمو سنسا ونن الأمر شيسا كل شرين بسكي نربا مدى لنا أخلاق النام نربا مدى أينه المسلمين دفهمتم ما تجسكي أتا مسلمين أين يتعروا أعلم ذلك ترى دتلاتن دونا أبو فلسطين na mission wanda aka tura su kasashen musulmi sai aiki akan su duk wanda ya tashi sai ya dinga nuna rashin gamsuwa ai ba mu samu musulmi an cikin chokali ba sai musulunta ba ai ba su zama kristoci ba a wannan lokacin Samuel Zoma yake cewa duk naji abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure kun sani musulmi na gaskiya ba shiga addinin kirista ba zai shiga ba ɗayan biyu ne ko uku ko ƙaramin yaro wanda bai taɓa sanin me ye musulunci ba ka iya shigar da shi kirista in babba ne to yana da wata manufa ko yana son wani abin duniya ko yana son ya samu kuɗi ya iya shiga amma musulmi ne haka kawai ba da waɗannan dalilai ba zai shiga ciki amma ku sani ba an aika da ku bane kuma da su kiristoci in an haka ma an girmama su an aika ku ne ku raba su da Allah idan kuka raba su da Allah kuma raba su da waɗansu akhlaqinsu da halayensu da ɗabi'u wanda su ne ƙarfinsu wanda in aka yi haka shikenan yan mulkin mallaka da suke so su mallake ƙasashen nan cikin sauƙi za su shigo musu idan kun tuna ko kun lura mun kama ƙasashen musulmi fa da muka kama abinda muka fara yi muka kawo musu tsarin ilimi irin wanda aka tsara shi tsari irin na Amerika da Ingila a cikin wannan tsarin mun tsara shi yadda za a raba ɗan musulmi da Allah za a zai zama malalaci yana son ya ci bulus yana kuma zai zama na cewa duk abin da ya samu ko kuɗi ko mukami ko ilimi shi dai ya sharhule shi ya cimma manufar shi hawatu din shi da yawan su haka suke kuma ku ce a ci nasara ba na zama da shigansu kirista to ko a ƙasar nan yanzu matsalar da muke ciki kenan in kuka duba shugabannin mu ko musulman da ke ciki da yawan su irin waɗannan ne za a yi ta sallah eh sallah kan akwai ta ma wani ma zai gina masallaci a zo ana yaban shi masallacin kimiyya masjidul darar da Allah ma ba zai karba ba idan wani kamata ya yi ma sun gina masallacin nan mu koma gindin bishiya mu kyale musu masallacin su dan abin nan ki ga mawadan su kenan halin da muke ciki wallahi mu ne zamu iya kawo gyara kuma Allah ba zai sako da malaiku su mana ba kuma ba abu ne da ya gagara sai dai mun watsi da koyarwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna mana wani irin wannan lokacin na tafi ga kuma abin da zamu yi kowane annabi ana aiko shi dan gan shi da hawariyun ko da mabiya mazaratan mabiya wanda suke biyayya gare shi suna kore da shi bayan sun wuce za a zo da wasu lalatattu waɗanda suke aikata abin da ba sa su ba mummunan abu kenan kuma su rinka fitar abin da ba sa aikatawa kyakkyawa kenan duk wanda ya yake su ya tsira yana da imani man jahadakum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a min al wa laysa wara'a dhalika min al iman habbat qarda wanda yake su da hannu in zaka iya hannu zamu iya ba ba mu da bukatar yin haka a zo a kashe mu a banza ofi amma ba sai mun yi haka din ba yanzu baka duk kashe mutanen nan da ake tsara shi aka yi a rage yawan mutane a rage yawan musulmi a lalata musu tattalin arziki a hana su ilimi su zama cikin jahilci ba mutum mai daɗin gudanarwa mai daɗin ka ji aka da shi kana juya shi irin jahili wanda ya yake su da harshen shi shi ma mu'mini ne yaki da harshe yanzu inda harshe zaka iya baka yi ba to ba wani mataki da zaka hau malamai dole su yi da baki akwai hadisi ba san ingancin sa ba amma Amirul Mu'minin Muhammad Bello Allah ya rahamshe su a cikin littafin shi Usulus Siyasa wanda ya rubuta ma Umar Dallaji na Katsina a lokacin da ya tambaye shi don Allah ya bashi haske ya mishi ya rubuta mishi ka'idojin musulunci ne da zai gudanar da gwamnatin shi shine ya rubuta mishi wannan Usulus Siyasa akwai Malam Ya Musa ya fassara shi da turanci Principles of Government to a ciki na ga wannan hadisin da larabci yana cewa idza zahara al-fasadu wasakata al-alim fa'alihi la'natullah in ban na tabayyana malami ya shiru la'anar Allah ta hau kan shi to zaka iya magana kai kana malami kai shiru balle malamin da zai bude baki ya goyi bayan azzalimai kafirai ko masu tsarin kafirci
malamai da sun ci hadisin da'ifi
to wallahi yana da amma an gana aiki da hadisin da'ifi ki targhib wa tarhib Amin ji babu Allah ko ni ma ta kwana ni ba san ni to wani a cikin mawdu'i
eh
to saboda haka a ƙarshe matakin ƙarshe shine yace wanda ya yake su da zuciya yake da zuciya wasu su fasara wai wai kike abin eh kiyayya ta gaskiya idan kake abu kuwa ba a zuciyar zai zauna maka yayyar wallahi za ta fito ko mace ce ba ta san miji ba ta san inda ya ke yadda gaske ne kakan ga mummunan tasirin da a matsa mata akan wannan wata ta kashe kanta
za ki dama mai hura
gwani
za ki dama mai hura
zai ta dama mata su ta saka na zuwa cikin ko ta sa guba ko wani akwai wanda ta yanke mishi gaba daya wata ta je ta zunduma kanta a rijiya wata ta je ta sha guba ta mutu to aka ni kiyayya ta ya fito fili to kai ma in kiyayya ta ka ga banna da gaske ne zamu ga tasirin ta shine nake ga mazan shi shine na farko duk wanda kuke cewa mabanna ta din nan ne ku guje su ku daina girma masu in sun zo wurin ku dare ku ba su wurin in sun ba ku wani abu ku ce ba ku so in sun gina masallaci ku fice ku je gindin bishiya ku sallah ku wallahi ya fi ku wannan zai isa ku ce kala ba wallahi zai ya isa kawo gyara amma ku ne kullum kuna tare su subhanallah lalatacce fasiki kai kaga wani malami ne wai ya je ya zauna a ƙasa a gaban wani lalatacce fasiki dan yana da mulki mulkin zalunci mulkin ma da aka karba ko karkashin tsarin kafirci amma kuma ta zalunci har su kafirin sun yarda wannan zalunci ne shine kuma zaka je kai malami ka gina mashi maimakon ka jawo hankalin musulmi su gane irin abin da ake ciki su nuna rashin yarda su domin a wajen tsarin musulunci shugaba ba shi kadai za a zarga ba dan in kai talaka ba kai naka aikin ba a cikin usulin siyasa na Muhammad Bello akwai ka'idoji da suka hau kan shugaba akwai ka'idoji da suka hau kan ma'aikatan gwamnati akwai ka'idoji da suka hau kan talakawa dai daga cikin abin da ya hau kan talakawa in kun ga shugabanni sun yi abu ba daidai ba ku nuna musu rashin yarda shi yasa Salman al-Farisi ya tashi sayyidina Umar na khutba isma'u wa a'iru ya tashi la nasma'u wa la nu'iru sai ka gaya mana inda ka samu yarin da kawai na riga sai da ya bayani sannan ya zauna a gaban sahabbai haka ba wani sahabin da ya ce mishi kai me yasa saboda haka wannan ita ce kaida amma muna kallon su suna sace sa sai ga mutum sai dai bai samu hanya ba shi ba sannan wallahi wani ke duwan labari ya ce wani yana gaya mishi ko wani kwamiti ne ko wani abu ne a Abuja irin kila kwamitin EFCC na ƙarya wanda ba an kafa shi bane dan yaki da cin hanci sai dai ya ci gaba da
wanzar da cin hanci
kwarai fa wanzar da cin hanci ba fagen shi bane wallahi daga dokar da ta kafa shi kai kanka in ka karanta ka san ba a yi ta aiki ba to shine yake ce mun wani yana gaya mishi wai wani mai gaskiya cikin su akwai wani abu da ya hada su sai a kawo kudi a ba su ci an kuma ran maganin wani mu shi ana ba da kudi ba a karba mu za a yi maganin shi musulmi ne kuma duka wadannan ba yanzu mu musulmi a wajen halayyar mu da mu'amalar mu wani lokaci kazan san mu mata fita ka gare ba mu'amala ina musulunci yake wallahi wajen gurbata mu'amala da yin sakaci da haƙoƙin da ke kan mutum wajen mu'amala sai ka gama sallar ka da azumin ka ko kun sani ya tashi a banza ina jin wannan hadisin din ingantacce ne na matar da aka kawo magana wajen manzo Allah sama mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan sadaka amma tana cutar da makwabtanta da baka manzo Allah sama shi ba alheri tare da ita yar wuta ce
Allah
in sahha hadis wannan abubuwan mu gama magana a kansu abubuwa ne wanda tilas idan muna magana idan ana magana dole a ɗauko abin a faɗaɗe yadda mu za mu samu gyara yadda za mu koma kan hanya yadda za mu je mu gagari mutanen nan wallahi a irin yadda muke a yanzu ba wanda za su gagara sai dai su gagare mu kuma su gagare mu kuma kowa ya sani lalace wannan tamu ce hatta kirista ya san wanda zai faɗi gaskiya zan jawo hankalin mu kila ka ga wannan series na When the Church Slept wanda ya rubuta shi Triology wato cikin kashi uku yayi ɗaya a cikin August yayi ɗaya kuma kwanan nan wanda aka dinga serializing har kashi 41 a ciki kaga yana faɗan cewa kiristoci da ake zuwa ana bombing din nan yace wallahi sun fara gani ne shikirkan ya ce suna girbar abin da suka shuka ne na saba ma koyarwar Bible ya kotun Bible ba Bible gudu ya ce kaso Allah kaso makwabcinka kaso makiyinka abin da kuka ajiyar shi ne son makwabcin naka mu wasu ya makwabcin mu musulmi an ci hannun musu kuka ce ya faɗi wannan wajen shugabanci ku fuskanci gaskiya wanda ya dace dan shi ba kirista ba ne kun fifita lalataccen mutum mashayin giya wanda bai da siffofin shugabanci kun zo kun ce shi ne shugaba
kirista ya rubuta wannan
kirista kuma ba da misalan duk inda aka yi kokarin duk inda aka ce an kona coci ba musulmi ba ne dan duk wannan da aka kama ba su ci nasara ba wajen kashi goma sha wani abu duk kiristoci ne yace kuma duk inda ake tabargaza ake tabkata asa in kaga an kama mutane ba su masu suna musulmi bane na kiristoci ne to saboda haka takeice abin da nake cewa dole mu bambanta da wanda ba musulmi ba in ma so mu ci nasara waɗannan abubuwa makirce makirce da ake shirya mana ta wannan gefe ɗaya kuke nan domin aulama din nan ko globalization ni wancan dan litafi dan karami ne a wata irin unguwa nan gishila ko nan tsoho da wani kantin litafin sa a ba tsari a yanzu sai dai to kaje kai ta shine muka sa amma ka samu wannan to aulama din nan ya karkasa ta akwai ta shari'iyya akwai wata fuskar da suka shigo mana na shari'a ta fuskar lafiya ta fuskar shari'o'i ta fuskar addinin ma duk ya bayyana su da kuma ya faɗi matsayin da musulmi zai dauka a irin wannan halin to yana da wannan dole ne mu koma gare shi in dai muna son mu ci nasara to sun ba a yanzu mun iya faɗa abin da muka faɗa Allah kuma ya sa abin da aka faɗa mai alheri na alheri kuma wanda yake daidai ya ba mu ikon wato isar da wannan sako da kuma aiki da wannan al'amari mu kuma da muka yi dan wannan bayanin kuskuren da muka yi a ciki ba ruwan Allah da maiki amma kuma ba da gangan muka yi ba muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم والسلام عليكم
الله وفوصى إبراهيم أحمد أليم لدى فنقر كرنت دى كتير كرنت دى الشريعة دى جامعة أحمد بيلو الله يفاك على الهيري وفوصى كيتا زي وراندين بياني نا مجلس نائز وما كما يدى مكتش جماعة ونن دسكيا أن دقى دنباني wato a bismillahir rahmanir rahim din ma to bismillah ma ba baɗin kawai aka diga gaskiya cikin maganganun su ga abubuwan da na hasaso cewa ya kamata a zo a gabata mana da lacci a wurin nan musamman makarantar nan sabuwar makaranta ce anguwar ita kanta sabuwar anguwa ce ana buƙatar a samu wayewa kai da haske akan abubuwa cibiya ce ta tattaruwar matasa da mata da yara waɗanda muna ganin gaskiya idan muka ringa samun ziyarar manyan malamai irin ku to gaskiya saboda Allah abin zai zama mana babban alheri nan gaba profesa kai ta bismillah around insha Allah na'am
assalamu alaikum ya'uwa wato
matsala
a tambaya ce nake sai in gabatar ga mutane gaba daya
na'am
dalla asmanin mu a yau wacce kasa ce a duniya Allah ya kuma matanta albarka haihuwa
na'am
ina son ji mutane su a ba da an san shi mabwanta in wannan ce Najeriya ko wani kuma da ko kan ya ce ina China sai ina kuma India sai ina kuma to za mu ci gaba da yin haka mai tayi haka mai tayi haka amma da wuya da kyar mu zo kusa da inda amsa take wannan suka ce Najeriya din to sun dan biya kana amma ba Najeriya bace ba Nijar ita ce ɗaya a duk duniyan mai inda Allah ya yi matanta wato a ci albarka haihuwa a duk duniyan wannan kuma wannan matsayi sun riƙe shi kusan shekara goma ina je da su akwai abin akwai wannan kasidar wanda suke turo mini Yusuf mai su da suke da ita World Population Data Sheet manganin da malam ya na cewa nan da shekara 30 da kuma shekaru 35 Najeriya a cikin za ta zama na uku duk waɗannan hasashe wani ɗaya daga cikin waɗannan akasidin ga yanayin malam kanki ɗin da ke da high fertility wani duniya ga shi na wurin Nijar da Nijar kuma nan da shekara ta kaɗan Najeriya ce za ta zama ta uku
gashi yanzu sun samu albarkatu na man fetur
albarkatu na man fetur da sauransu in ba za mu lura hasashen da yake ci Allah sun hana mu haka wani suke a wani da suke kiyasin da suke hana mu kun ga da an cewa to Nijar akwai yunwa ko mu na zuwa Nijar wato Allah ya kusa albarka ni musamman ma akwai lokacin da wani lokacin shekara daga can ake kamun dankan durawa sai da kuma turawa su wato manyan ne amma wajin kuma mun nan na jin da na hukuri abin nan abincin da suke ci kusan ɗan mutum ya ji mu jarba sai ga cewa to abubuwan da ake nuna mana abubuwan da ake cewa mainstream media su CNN su Al Jazeera shedani bakaryata su BBC na ƙarya suke yi wallahi abubuwan da suke zuwa suke faɗa wallahi ƙarya ne sai a zuwa dan dauki mutane a tattara su a basu abin da zuwa dan gurin da kan kamar kasa a wuri cewa to kamar duk kasan ne haka kai aiki ne mutane da ake samun marasa lafiya a abin nan ana kokari ne a zo a canza musu abubuwan da suke ci na abinci a zo a rika sayar musu waɗansu abubuwa saboda a zo a dankufar da abin da su wato yawa a najewa akwai abubuwa waɗanda na biyu na makarce-makarce mai da dama inda aka turo turawa su zo dogon dutse maraɗi da magaran da sauransu a zo ana ban a kan intanet ne na biyu su haka yadda ake dabi ake danne su ana masu koyo ana ko ba su buba cikin abinci da suranta da ko an jar wato abinda suke cewa da kansu ce ONG su kanji ONG na lagos da ɗaya ɗaya motoci da antena irin zanga-zanga abin nan haka suna yawo cikin daji suna ba matansu Allah kadai san auren da wanda suke rasa wato dan a zo a dan kuma su to inda za ku lura cewa to Najeriya ta arewa da Niger da kudancin Niger kusan duk jinsi ɗaya ne mutane ɗaya ne to abin da ya shahi can wurin shi ne ya shahi shi ya shahi na nan wurin mu ne kusan na biyu wajen haihuwa a duniya ɗin wato matanmu an kawo da mai dama to waɗannan abubuwan su ne nake nuna ɗin cewa to dole ne mu zo mu yi tunani mu haɗa ɗaya da biyu mu samu wato wani lissafi mai kyau wato waɗannan su suna da ƴancin da za su zo su yi irin waɗannan tunani amma mu kuma in muka yi sai a ce conspiracy theory conspiracy theory akwai wani bature Alex Jones kullum yana rubutu in kuka ji abubuwan da yake aikin da yake yi inda za a ce a samu musulmai biyu ko uku a Najeriya abubuwan da sun burge to kusan kullum yakin da suke yi da America mu nan wannan yakin da ake hu bayan duka da ba akwai wanda da suke ji America inda za ku duba akan a gudu haka ku duba fluoridation Antibiyar zuwa haka fluoridation America da ta yi ɗan gishin kasashe takwas a duniya inda suke sanya wani fluoride cikin ruwa ko zai da gini wajen wa hana wani irin cin zuma ɗin nan ko kuma ramin ruwan haƙuwa dalilin suke nan to amma kuma an gano cewa wannan fluoride ɗin yana da illa sosai wato yana kawo abubuwa da dama shine America da suke tafada da shi inda za ku duba intanet za ku ga cewa to yanda ake yaki da polio a duniya haka suke yaki da fluoridation ɗin da abubuwa da dama wannan wani fage ne kuma wanda na ajiyar wato abinda kuma nake son masu kwamfuta da kuma ɗalibai su yi malam ya yi magana ta wata mujalla mune ku duba ishi na Disamba 1996 da kullum gugulun ishi za ku ga sun yi bayani musamman wadatacce wurin shafi tara a gaba da koyo duk waɗannan wannan mutane duk waɗanda ya karanci wannan da fahimta da tafsira in Allah da zai iya zuwa mai lakta akan koyo wato wannan mujalla ɗin ta mune ba musulmi suka yi ta wato Disamba 1996 in ka gugule mune za ku ga cewa to America ɗin ko kuma al'umma ta kasu kashi biyu yanzu ana magana ɗin cewa to wannan waɗannan wato mutane ne akwai abin da ake ce ma eugenics sai in mun zo lakta ta turanci ne kina za a bin nan mana ya magana magana sanga na zo su ba abin da suke so ba a zo duniya kadai a kashe duk bakake sai mutane waɗanda kawai suke da tunani da irin nasu turawa masu jajjaye da masu abu a saka da masu hanci masu tunani kamar aje idan su da sauransu mu nan duk ba mu da kyan gani wato ba abin da muke sai cin abinci ba mu kire kire shekaran jiya ne na dauko wani musharaf ambassador da su da ta ce okay sorry da alƙalin ɗan ci muku lokaci wato su su suke kawai mutane masu tunani masu kwalwa su kadai ya kamata su zauna nan duniya duk wanda bai da tunani bai da kimiyya ya kamata a ce kar ya zo ya ci abinci ya tsara wuri ya adin da wato to shi yasa sai suke son su kayyade abin din duk yawancin mutumin da yake an tura ma mallam wanda ya kamata a tura Bill Clinton ne aka buga shi a internet an tura mashi ne abinda shi ke cewa dole yanzu yawan mutane ya kai biliyan 7 saboda haka dole ne su target din su biliyan ko ne kiyasa su 6 haka wannan biliyan guda ya kamata a zo a girme su so saboda haka shine wanda ke ba da sharhi din cewa to duk wanda yake duk wanda yake bai da balidi yana da tsakaitaccen nan da har ya bari a gaba dan shi ko yau da shi da dan shi to su ne kamar da ma su gushe su ba abin nan
sun sa
wanda yake wato yana da saboda su ba su fadin su ba su san yau kanku wanda suke zuwa wannan mai fiyara din a America duk yanci an wannan ba su to ne an tambaye shi da sauran su abubuwan da muke samu mu magana akan shi shine waɗannan abubuwa din muna buƙatar cewa to da Allah da Annabi idan mutane suka samu irin tambayoyi daga abin ko ne kimiyya ne ko abin nan a zo a rubuta mu tambayoyi ko kuma wato kurhai abubuwan da mutane suke faɗa dan mu gani dan mu ba musu da martani wato eh muna son mu zo mu ba musu da martani akwai waɗanda suke wani ya awani da wani suna bogus ne haka bayan mun dawo daga sakamakon a internet da zuwa yana tawa na dan karanto shaka ya rubutu da gani cewa to ba dan Najeriya bane Bature ne akan binciken da nuna akan internet ne yau rafi haka ya mai wajen sha shi 19 to shine ka maida mashi da waɗannan to kore kore na wadan su su wato so muke mu ji dan mu maida mashi da wannan kuma su san din cewa to in ka san ba shi makawo bai san kana kana shi sai ka kaka shi eh idan aka bari su za su rika zuwa suna rudar da mutane eh za su rika rudar da mutane akwai wato bayanai na ilmanci na kimiyyanci wanda za a iya zuwa a nuna cewa to akwai ka'idoji na kungiya ta hada magunguna wanda suke sai an bi su bai kamata a zo a ce a ba mutum magani babu ka'ida ba inda magani ne duk magani yana da ka'idar shi wa aka taɓa zuwa za a ba allurar kudi a gane ka'idojin shi wa aka taɓa zuwa aka nuna mai cewa to in mutum yana zawo ba a bashi in mutum yana zazzabi ba a bashi in mutum in aka maka allura aka diga maka gura polio bai kamata ba a yi maka wata allura ba sai kayi wajen sati biyu ko uku bai kamata ba ka hau keke ka fadi za ka samu trauma bai kamata ba ka ga su na ka'idoji da dama sai an faɗa ma mutum cewa to ga inda shi kuma sai an tabbatar da cewa to mutum bai da irin wannan launayin sai an tabbatar da a mutum kusashe ne gashi mai a gida din cewa to kashi 47 cikin 100 in ya samu illa ga dokoki wanda ma na ya faɗa ba ba mu da su India yana ba da alimi diya eh alimi diya wa aka ba diya saboda mun san cewa wato nan wurin in kawai in aka buge dan mutum ko ya samu shi ne ko mutum shikenan kawai za a ce ai Allah ya kawo wato in da duk lokacin da za a fita ayi vaccination sai sun dauki sample din sun tabbatar da ingancin shi mu ba mu yi nan wurin sai dai kar a ta cinna ma jama'a haka ai ta basu abinda muke cewa duk maganin da zai zo bisa ga ka'idar kuma doka ta Najeriya da kuma doka ta duk duniya da in aka shigo da abu ko ne ka shigo cikin Najeriya sai kasar sun duba shi ko a kota ka an duba container in ko magani ne ko abinci sai mabiya ta duba to duba wannan akwai ka'idojin shi komai akwai yadda ya kamata a duba shi in dai magani ne in ko abinci ne ga ka'idoji shi ana yin haka in ana yin haka ai mutane ya kamata a musu bayani muna da yanci mu ba bai ba so mu akai bai ko in kuma ba abin nan ne to wanda ke so a yi mashi mu mu ce abin nan ba to kamar yanda mu mu ce sabo wanda ke so a yi mashi a yi mashi amma kuma wanda bai so a bashi abinda muke kira kenan wanda ya gamsu mu ba hana wanda za a ba allura kullu ba wanda ya gamsu hankali shi kwanta da shi shikenan ai mashi amma ni da hankali na bi kwanta ba ba ai madiyana ni ba ai madiyana ba ai madiyana an sani ba ai musu kuma suna nan lahiyar sallo ba ta ai madiyana ba wato saboda ban yarda da ita ba wato saboda haka wanda ko a bari in zauna ni da diyara na haya lawatu kuma in Allah da ba akwai wannan da muka ji muka mu bayani yazo ya tambaye mu shin akwai wata hanya wanda za a iya zuwa a muke cin su kwarar da gaskiya akwai mana banda bada wannan muke cin rai akwai a zo a inganta a tsafta duk inda kuke da a inganta a tsafta a kyautata ruwan sha a zo a inganta kuma abinci haka wato ya rasa samu abin kazari da sauransu za ga cutar ta gudu wato muke cewa akwai garinka inda muka je aka samu cewa to yara 10 sun kamu da polio 10 gari guda kawai guda da muka je garin sun ka tar da rijiya din ce ba kwakwar da ce ba rijiya ce irin budaddan bakin naka duk ga mutane na gidanka da agwaji gidan guda can gidan guda yara na kashi guga ya dauka a jihar da ta kasa muka ce da aka zo garin nan aka ga yaran duk sun amince sun abin nan sun bushe in aka ba yara haka duk yaron da aka ba zai kwana 20 zuwa 30 yana fitar da ita in ba gari wannan bangare zai kowa cikin ruwan shansu to wadda ta hito a kimiyance ta rikide shi ake cewa mutation dama wadda aka sa cikin wannan cikin kankara cikin ruwan sanyi ita ake cewa attenuated wato to Allah na sata to idan ta shiga cikin ciki sai ta koma kamar da shi ake cewa reversion yawa reversion sai ta koma yanda take da sai ta kai ta bada abin to in aka hitar da ita ita ce ake cewa mutant za ta yi ta sanya a shan din nan shine ake cewa kasashen da suka ci gaba sun kyautata muhallin su sun tsaftace shi suna bada ruwa idan misalin ba a ci kwayar kuri ba ta baki sai a zo duk wanda take a bayan kasa din sai ta mutu kowa ya huta kuma shikenan ba nake cewa da a zo a kawo halura kuri duk ka bi talaka kanka ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su tsaftacecen abin nan a tabbatar da suke cewa to babu wanda ya ci abinci wanda yake ya gurbata da bayan gida ko kuma roshe shi ba gurbata da bayan gida ba in Allah da ba wanda zai kamu da kuri because haka ne aka rubuta a ka'idarta sai an ci shi da baki kina ganin cewa ya kamata abin kamar yadda malam ta faɗa akwai bane guda biyu mabambanta wanda muka so mu kawo su wanda yake tura din ne suke kawowa kuma da abubuwan waɗanda suke faruwa a nan kasashen mu wato kamar yadda wasu suke kwata suke zuwa suke nuna cewa to ai mu ne kuma da haba isin kullu duk duniyar nan har wani bature ba tsari bitukun abin nan a shi ke cewa zu kullu ta da turanci kullu jones wo ontario wato a kullu ta shiga sahun yanki da adventure wato in mutane suna so su ga abin nan a duba a ɗauke shi da hankali www.breakfornews.com/polio/jones-war-on-terror www.breakfornews.com/polio-jones-war-on-terror Jones Polio Jones War on Terror wannan ma
Jones
on Terror
amma tsakanin ko ne
ai dash abinda yake faru abinda wannan shi ma mutum yake ban tagurguje cewa to idan ka ce weapon of mass destruction ka sai polio zaka ya kawo ba wani da tsoro haka inda yana bai taba zuwa Najeriya bai san abin da yake ba amma in ka ga yanda yake wato abin da musulman Najeriya cewa to yanzu an zo ana fadin kayya wa musulman Najeriya suke gaza polio ko ina da ko ina wannan ke cewa ba taba ganin hauka irin wannan ba to gadinan da ke kawo polio kinsa ne ba America akwai mutanen da yake wani gwada goro America muka hada da shi nan Kaduna ya zo kawai ke cewa shi ya ga kasi da kuma rubuce-rubucen da muke on internet yake cewa sun gani shi muka hada da shi a Constitution Road nan Kaduna muka hada da shi haka muka rarraba abin abubuwa da dama ba musulmi ba ne waɗannan amma mutane ne Catholic wanda suka san makirci da kuma sharrin tura amma mun sai a zo ana cewa ai mu musulmai muke kaza to wannan bai kamata mutane wai mu rika jin tsoro ko kuma koyi ba abu ba kullu ba tsoro kwana ne ko kuma yaki ne ko dai mu zage dan ce ne shi ko kuma abu buge mu wato saboda haka ba wai ba su da niyyar bane yaki ba wai na takobi ko na bane a'a yaki din na ilimi na karatu you see saboda haka ya kamata a ce daliban mu na irin haka su zage su gano hanyoyin da ake ana adana kuma su kamar da martani kasu ji ko ko daga hanko dama za a zo a nuna kai ba kawai ba za a kunya taka za a zo a tsoratar da kai duk waɗannan hanyoyi ne intimidation ridicule da sauransu a zo a nuna cewa to a rika nuna cewa to kai kana da kai ba kawai ne kai ba addinin bane musuluncin nan gashi in baka addinin ba sai a zo a rika tsoratar da kai kuma wato a kawo mutane jijiyar kamar wanda ma na habada mun je kuru an da yace ni kuru Jos na wurin lokacin da naje haka da harko tunan ku sun tuna ta kada ne ta gayyata miss na wurin policy and strategic action saka cewa to da Allah da dare in zo in yi bayani in wayar musu da kai game da waɗannan abubuwan na kudu da sauransu na dauki adana to dama sai ka ba da takardu na rubuta kasida wajen shayi 30 na aika musu suka buga don su rarraba ma su participants din tunda manyan mutane ne directoci ne su manyan soji duk dai masu hannu da shiru dai na Najeriya masu fada aji masu kuma susa sun ba a jubilee din su class na 25 haka na dauka kawai ni ne zan je taro haka ma haka ina zuwa da tsohon mota ta cikin karnashin kurun na gaba na aji sai na ga motocin Yusuf Buhari ne duk har daga shiru ba an kwaso mota daga Kamaru daga Ina ne daga Ghana ha ni kuma ni kadai da abin da wallahi da naga mutanen naga abin da kawai sai na ga intimi sai na kawai sai suka yi mani arjin wato nake sai a to wannan wani ai da sun ga mani cewa to sai sa za a yi aida na shiru wato nake sai to amma tun da na zo bari in zo kawai in sare su in ma karu tun da ni wani adin nan ne haka bari in karu ki da akwai abubuwa waɗanda suke ni ban ma sani ba bari in ruji wato daga jini ga mutum ya tafi bature daga jini ba ya zo nan wani ya tafi daga zaga da aka zo haka aka gabatar da ni aka adana da ban kuma na dauka na sanshi sai daga mun shiga daki guda haka aka zo aka zauna na zauna sai go guda aka ci a zo kusa da su haka na zo high table irin haka wato aka zo na rabi gehe guda suka zo sai suka fara abinan dinsu da fafuwa ni da wani labarin na haka da suka zo suka fara ba da nasu abin sai ya bani haushi daga sha to waɗannan mutanen da zai sai yayi a kawo da na zo da computer da na mu a presentation nasu waɗansu abubuwa shirme sun ɗauki sun rena mutane wato abubuwa ne suke ta nuna nan wa waɗannan mutanen wato a wani tashi shi kuma daga America shi kuma yanzu ya ba da nashi shirme haka wai ga dalilin da muke samun ba magana da ta kawo ka kenan wato wanda yake dan gane din ma shine ya dauki kokari ya zo kawo abuwa na kimiyya da hankali haka kada wallahi wannan sai ya bani wato wani irin karfin ya dinna wato wallahi ma nan na tashi ba na ba na gabatar da su sun ki ce to da na zo in yi bayani ne game da abubuwan da na rubuta haka to tun na riga na rubuta shi kuma cikin furanci ne ba zan so ba in magana tunda kowa ya na an bashi maganganu ne zan yi na lokacin da na maida musu da martani na yi cewa to waɗannan mutanen ba su abin da suke ba kuma mu su rena ne kuma haka zo na nuna na musu waɗannan maganganun da aka yi nake cewa muna neman amsa kuma na nuna musu cewa to ni ba ni bincike kuma ga bincike na su ina na su kuma suka wada ƙarya suka ce wai WHO ba ta da prosuda ne kace prosuda da Hausa ba ta da hanya da wai ake zuwa wai a tantance wai ingancin polio nake cewa to ni ina da shi na samu shi a inda kuma gashi na nuna musu na kuma ce ita wannan hanya din kuma muka samu waɗannan maganganu na gurɓata kashi ɗaya ne kuma muka yi magana shi ma abin da turai shi ake cewa chemical contaminants ba zo jira da chemical contaminants ba wato bari magana su ba tun wannan rikicin da ake ba a zo kansu ba wanda suke su ne ma suka yi illa su ne suka yi illa to kuma akwai wato hanyar da ake bi ta a tantance su za mu zo kansu ba saboda an yi bincike kansu sun riƙe nasu mun riƙe namu sun sani mun sani wato amma muna bayani kuma in Allah ya ba mu jama'a bayani wato to saboda haka wannan da ka wannan ne saboda kada mu ji tsoro haka abin wanda zai iya faruwa ga kowa kada mutum ya dauka cewa to ai shi bai sani ba duk yawanci mutanen nan wanda kuka ga cewa su abin nan sai in kun abin da su lokacin ne za su faɗi nasu in ma baka sani ba ka rubuta in aka hadu sai a tambaya wato yes akwai lambobin mu a ce wani ya ce kaza menene ne sai in Allah da imamu musa ne ba za mu bincika sai mu abin sai mu ce ka ce mai kaza wato saboda haka ya kamata in dan
tuna insha Allah
yes insha Allah
to Allah ya saka da alheri wato na to
na ba wani dogon bayani kamar yanda muke karfafa mu juna gwiwa ni kaga shi gara shi kwararre ne amma ni ba kwararre ba amma suna zuwa wuri na nima akwai wasu jami'ai biyu likitoci daga World Health Organization wanda suke su ne ke jagaba na polio a wata shekara suka zo wuri na ai an samu dan wani rashin fahimta ne game da polio nan shi ne muka zo mu tattauna suka dan bayanan su to ni abin da nace musu ne ba daga World Health Organization kuke ba suka ce eh nace ko da kuke daga ba ita bace ta sa aka kago kwayoyin HIV suka zuba wa mutane a wasu wuzu vaccines din aka aika zayar wanda da takarda ga William Douglas abin da ya faɗa ga London Times abin da ta faɗa ga su sai suka shimo shi to wallahi mun ko biski ko ka mun ba na ci biskit din sai dai wani amintattun mutane sun yi bincike sun ce ai ba komai a ciki saboda aka ni ba ba ni nan amince muku to wallahi wannan ba wani dogon bayani ba ni ba wani kwararre ba amma suka shu
print out
to amma dai yanzu dai dole a samu inda zamu daidaita mu samu wai common ground nace eh za a iya samu to menene shi nace to ku kira duk likitocin da kuka yarda da su mu kuma mu kira wanda muka yarda da su su haɗu su yi test su samu bakin su ya zama daya amma kafin wannan lokacin addinin ya nuna mana duk abin da kake kokonto ka bashi da amma yi rubuka ila ma na yi rubuka akan wannan muke ni kuma kan shirin ta ci gaba da gawa mutane ko kuma ku je ku ta propaganda ku amma propaganda muke ban shi ko ne kuke ku je ku ji gaba da shi wallahi akan haka suka fita to saboda haka abin da nake so in ce
bold
ba su da wani katabo akwai wata Amerika amma na ga kwanan nan ta tasar kafin Najeriya na jin ta zama kwararriya ma har ta rubuta littafi kamar yadda na ga muku the politics of polio in northern Nigeria siyasar polio a arewa duk kuma karerai ki take faɗa ni ya dauke ta yan lakin asiri ce tun da akwai lokacin da ta zo garin nan ta zauna a cikin gari kusa da fada sarki hanya fada nan ta kama daki kama gida ta zauna ita kuma a lokacin bincike take akan kayyar iyali to saboda haka ni na taba tunanin da wani rubuta mata wasika ta abin nan mu tsoratar da ita mu ce za mu kashe ta amma da tashi ba ba wai za mu zartar bane amma tana gani na san gudu za ta yi saboda na san zaman ta sharri ne anan zaman ta ya sa ta dauki waɗansu ɗan Najeriya aiki suna nan kuma suna ta musu aiki ni na sani akwai wanda ga likitoci ne kwararru sun bar aikin likita saboda kuɗin da suke samu akwai cikin su wanda na sani an ce sai ya bada kwangilan miliyan 100 to kuma duk tare na ga suna aiki a wancan lokacin to saboda haka karin wani abu ya firgita mun in abin da muka sani mun yarda da cewa shine gaskiya ko waye wallahi duk abin da za su gaya maka duk ƙarya ne abin da za su faɗa kawai abin da zai inganta hanyar da suke samun kuɗi su kuma ba maslahar al'umma ya dame su ba wallahi tallahi abin da ya dame su ɗan kuɗin da suke samu kuma ni mun sha ba wai wannan ta hanyar lafiya kenan ta hanyar sha'anin lowa da waye za ka yi ta buga da su akwai wanda muka je a Kaduna wani workshop ko da kin ne alƙawarin irin waɗannan ƙungiyoyi insha Allah da wahala in je in sake ciki da na taro in je dan so suke su je a ga sunanka a ciki a ce to ai shikenan wannan abu yayi daidai tun daga sunan wani ma a ciki